Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Yau ranar Lahadi, 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Hukumomi a yankin Carson da ke kudancin Ukraine sun ba da rahoton kazamin fada da fashe-fashe a jiya Asabar. A cikin sa'o'i 24 da suka gabata, sojojin Ukraine sun kai hari a wurare tara tare da kama wurin ajiyar kayan aikin sojan Russia da kuma wata ma'ajiyar makamai a yankin Carson. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin samar da makamashi da na ruwa a kasar, inda aka bayar da rahoton cewa ta lalata kashi 30 zuwa 40 cikin 100 na cibiyoyin makamashin Ukraine. A halin da ake ciki, an gyara layukan wutar lantarki da ke waje, tare da sake haɗa su da tashar nukiliya ta Zaporozhia ta kasar Ukraine kwanaki biyu bayan katsewar wutar lantarki a lokacin da hare-haren Rasha suka lalata manyan layukan wutar lantarki. In ji hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA. A ɗaya ɓangaren kuma, a karan farko Iran ta amince jiya Asabar cewa ta baiwa Rasha jiragen yaƙi marasa matuƙi, amma ta ce an tura su ne kafin yaƙin Ukraine, inda Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan tashoshin wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amiruddin ya ce an yi jigilar jirage marasa matuƙi kaɗan ‘yan watanni kafin mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Tehran da yin ƙarya, yana mai cewa dakarun Kyiv na harbo aƙalla jirage marasa matuƙi 10 a kowace rana. A cikin cikakken martani da Iran ta bayar, Hussein ya musanta cewa Tehran na ci gaba da samar da jiragen zuwa Rasha. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari cibiyar horar da sojoji da yammacin jiya Asabar a kudancin Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, inda ya kashe mutane tara tare da jikkata wasu. Jami'an tsaron da suka zanta da muryar Amurka ta wayar tarho da sharaɗin sake sunan saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai sun ce an kai harin ne a kusa da sansanin sojoji na Janar Dakhbadan, kuma wasu da aka ɗauka aikin soji na daga cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin, inda ta ce ɗan ƙunar bakin wakenta ya kashe sojoji 100. Kafofin yaɗa labaran cikin gida sun ce an kashe mutane 15. Babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnati game da harin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu fafutukar kare muhalli sanye da fararen kaya sun mamaye wani yanki da aka ajiye jiragen mutane a filin jirgin sama na Schiphol a birnin Amsterdam, kuma suka dakatar da jiragen daga tashi ko tafiya na tsawon sa'o'i ta hanyar zama gabansu a jiya Asabar. ‘Yan sandan soji sun kutsa kai, kuma an gansu suna kwashe mutane da dama daga cikin masu zanga-zanga a cikin motocin safa. Sama da masu fafutuka 100 ne aka kama, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta ƙasa News ta rawaito. Zanga-zangar dai wani ɓangare ne na wata zanga-zangar da aka gudanar a ciki da wajen tashar jiragen sama da ƙungiyar rajin kare muhalli ta Greenpeace and Extinction Rebellion ta shirya a ci gaba da tattaunawar da ake kan sauyin yanayi a taron COP27 a Masar. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya ce biranen ƙasar Iran suna cikin ƙoshin lafiya bayan abin da ya kira rashin nasarar yunkurin da Amurka ta yi na maimaita boran ƙasashen Laraba a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a shekarar 2011, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na Iran suka rawaito a jiya Asabar, yayin da ake ci gaba da zanga-zanga tsawon kwanaki 50. Shugabannin limaman ƙasar Iran sun yi ta ƙoƙarin ganin sun daƙile zanga-zanga da ta ɓarke a cikin watan Satumba bayan mutuwar wata matashiya 'yar Kurdawa wadda 'yan sanda suka tsare ta saboda kaucewa dokokin sanya tufafin mata. Ɗaruruwan mutane ne akasari masu zanga-zangar aka kashe a cewar masu fafutuka, a ɗaya daga cikin munanan tashi-tashen hankulan da suka addabi ƙasar tun bayan juyin juye halin musulunci na shekara 1979 wanda ya hambar da gwamnatin sha mai samun goyen bayan Amurka. Da ƙarshe kamfanin sadarwa na Twitter ya kaddamar da wani tsari na biyan kuɗi ga masu mu'amala da ita na musamman a biyan kuɗi kusan dala 8 a kowane wata wanda ya hada da alamar check mark ta tabbatar da sahihancin shafin mutum.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu.
To jama'a masu sauraro, a yanzu haka dai ina kasuwan lafiya, wanda shi kasuwan lafiya wani yanki ne na karamar hukumar Lamurde kuma a jihar Adamawa. Yanzu haka ina cikin kasuwar layin masu hatsi, inda zan fara tattaunawa da su masu saya da kuma masu sayarwa. Malam barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
Ko menene sunanka?
Sani Makwane.
To Sani Makwane, wannan kasuwa naku kamar tsawon shekara nawa ko akai ana gudanar da wannan kasuwan?
Akalla dai gaskiya kasuwar nan za ta kai sama da shekara 40 tana gabatar da harkokin kasuwanci, muna samun ci gaba, baki suna zuwa, wasu ma daga Kano, wasu daga Bauchi, da makamantan su duk sukan zo kasuwar mu na lafiya saboda ci gaban kasuwar.
To yanzu guri da na same ka nan yanzu haka, wace irin sana'a kake a wannan kasuwa?
Lalle ina saida masara, ina kuma saida waken suya.
Ko duba da cewa wannan kasuwa naku na hatsi, gashi muna dab da kaka, kuma halamu ya nuna cewa kasuwar kaka na hatsi lokacin da take budewa. Kamar mu dauka mu fara daga buhun shinkafa, danya, da kuma buhun masara, da buhun dawa da sauransu. Nawa ake sayar da su?
To lalle yanzu dai abinda kasuwa take tafiya shine masara naira 16,000, ma'ana da 500 sabuwa. Tsohuwa kuma naira 18,500 a yanzu haka. Sannan ita kuma dawa naira 18,000. Ita ma haka. Akan kuma sayar da ita yanayin buhunta, yanayin cikon buhu, wata kuma ana sayar da naira 19,000. Ita buhun dawa kenan. Shinkafa kuma mai bawo shan shera naira 17,000.
Na sake dubawa baya ga mun tattauna shi wannan dattijo, sai kuma naga akwai mata masu ainihin wato su surfa su sashi a gaba suna aunawa mudu. Ita ma za mu tattauna da ita mu ji shin wannan sana'a tsawon shekara nawa ta yi. Amma dai bari mu fara. Ranke dai, barka da warhaka.
Yawwa.
Yawwa, ina gajiya.
Lafiya.
To ko menene sunanki?
Sunana Ruth.
To amma da Ruth, naga kina saida shinkafa, gashi nan dai mai kyau gumi gumamman haka. Kamar shinkafa nan nawa kuke saida mudu?
To yanzu mudu dai muna saida shi 750 bisa kyawunsa.
Allah sarki. To yanzu kamar mu dauka shi wannan mudu da na gani, shi nawa ake saida shi?
Yanzu 750 ne mai kyau din.
Na'am. To yanzu wannan shinkafa da kika kasashen zaka, ke kika noma shi ne ko dai sara kika ke?
A'a, sayan buhu nake yi na guma shi.
Na'am. To kamar shi buhun mai bawon nawa kike saya?
To yanzu dai yanda muka samu kanmu bana, abun taki ta yi sauki, da muna siya war haka 15,000-14,000, amma bana gaba dai abun ruwan nan da ta zo ta shinye wuri, abun ya kawo mana damuwa sosai kwarai. Yanzu haka buhu har wani wuri ma muna sayanta 20,000 ne kyau, wani kuma 18,000-17,000 bisa kyawun shinkafa.
To yanzu misali wannan shinkafa idan kuka sayi buhu kusan 20, kuka surfa kamar mu nuna kuke samu?
Yanzu kaman kowane buhu in muka samu mai kyau muna samu mudu 35, 34, in ba mu samu mai kyau ba wani lokaci har mudu 28 ma muna iya samu ta.
To yanzu mu dauka cewa su masu zuwa saya ba sa zuwa su muku korafi cewa kamar ko shinkafan ya dai tsada haka da sauransu?
Suna yi sosai kwarai, suna yi, sun ce ya yi tsada. To mu ma mun rasa ya za mu yi, mai bawun taki ta sauka domin dalilin malale da ta shinye wuri. Yanzu gaba daya ma ba mu da yanda za mu ce, abincin ma babu sosai. Mun rasa ya zamu, suna korafi sosai.
To yanzu kamar wannan da kika zo kika kasa, misali wannan daro haka da na gani, ya kai mudu nawa a ciki?
Yanzu daro nan da ya takashi zai mudu 70.
Mudu 70. Kuma ana zuwa saya?
ana zuwa a saya
yanzu kaman daga safiya zuwa yanzu mudu nawa kika sayar
yanzu dai na sayar da abin da ta kai kusan mudu 100
kai to lalle ana zuwa saya to yanzu duba da cewa wannan ambaliya da yazo yayi wa gonaki da yawa illa sakamakon abubuwa duka sun tabarbarce to yanzu wannan sana'a naku in aka ce yanzu ki je gurin gwamnati ki nemi tallafi ga gwamnati me zaki ce
to yanzu dai zan ce ma gwamnati ta duba dai ta tallafa mana da jarin domin saboda ba yanda zamu she abun ta ya sauki domin babu shi sai dai gwamnati za ta mana taimako ta dan tallafa ma mata mu samu jari muna dan samu 15
to malala muna godiya to da shike muna nan layin hatsi kamar yadda muka ga masu sauraro har yanzu dai muna layin nan na inda ake au auna da kuma aunarwa wanda suke sara kuma da wanda suke siya su je su dafa dan mudu daidai a na sake tattauna da wata bura Allah wanda ita ma wannan sana'a nata ne sai da wannan shinkafa a wannan kasuwa bari mu ji sunanta bari ki rede barka da waraka
rawa barka da waraka
to ko menene sunanki
Alfrida Haruna
to madam kamar tsawon shekara nawa kike kina wannan sana'a na shinkafa
ni na shekara 30 yanzu
kina wannan sana'a
eh
to a tsawon shekaru da kike kina wannan sana'a mu dauka cewa yau ana cikin yanayin kaka daman wannan lokaci da kuke shigowa wannan shekaru ana yawan samun katsewar abinci a kasuwannin kauye kore ba samu
kai ba samu sai dai ambaliyar nan ne ya kawo mana damuwa
wannan ambaliyar da aka yi
ba karamin shuta tsawon muka yi ba
to yanzu yaya kuke ku samu shinkafa danye kafin ku goma ya zama muku abun
nan wai yau din nan ma shinkafan da yanzu kake gani a gabana daga shelin aka kawo mini kuma wannan bawan Allah yana noma yana samu kusan 200 amma kwata-kwata 200 ba na aka samu a gona
200 kashal
200 kashal
saboda me
ambaliya
kai
wallahi ambaliya ya kwashe mana amfani gaba daya gaskiya
yanzu wannan gumi shi kuma danye nawa ake sayar da shi farashin kafa kenan
a yanzu haka muna sayar da ita 700 ne
ita ma danyar
eh to kaga dai sanadin ruwa ne da yanzu da yana nan 500 amma yau muna sayar da ita 700 to kaga ni abun yayi baya talaka ya jijiki
to yanzu yaya za ku yi duba da cewa wannan ambaliya da yazo gonaki sun tattafi abinci an yi asara da sauransu kuma wannan ita ce sana'ar da kuka taso tun shekara da shekaru kuna yi to yanzu ya za ku yi gurin gudanar da shi kenan
to yanzu kukan mu dai ga gwamnatin Adamawa idan akwai tallafi muna roko a tallafa mana kaga dai in ba sana'a rashin lafiyar ma ai damuwa ne a gida yawwa shine rokon mu shine ga gwamna ya dube mu da idon tausayi Adamawa gaskiya ba amfani malale ya cinye mu ga kuma rashin lafiya kuma muna tare da ita neman guduma muke yi ai mana guduma gaggawa shine damuwa
kuma na lamuna godiya
nagode
to masu sauraro mun dan tsallake ka dan mun baro layin masu ainihin wato auna da kuma aunarwa na shinkafa danya da kuma gumamma yanzu mun shigo layin masu sayarwa Abu Huna inda ne sanin tattaunawa da wani mai sana'ar saya da kuma sayarwa a wannan kasuwa to a ranka dai barka da haka
barka da yamma
to ko da muke magana
da Malam Abubakar AB da yake shewa da ni amma Abubakar ne dan waja
da kuka dawo kasuwan nan ne ya kuka fara ganin kasuwanci
to alhamdulillah dai mun gode wa Allah duka halin da dai ake shiga amma banan nan gaskiya abun akwai sauyi ga shi nan da amma ba mu daide da farfarowa bangaren rikishin nan ba da kafin ka zo kasuwan nan wallahi inda zaka saka kuma babu Abu Huna ne kai inda ma mota zai rasa amma duba dai yanayin Abu Huna dai yanzu kalli yanayin kasuwa ga ambaliyar nan ta zo ga rusa gidaje duk babu gonaki duk babu to bane dai alhamdulillah mun gode wa Allah duk halin da ake shiga amma akwai matsala gaskiya akwai matsala
to yanzu duba da cewa ga shi an dai dawo bakin kasuwancin halamu ya nuna an samu zaman lafiya a wannan yanki to sai kuma ga matsala na ambaliya da ya kuno kai to wannan ambaliya kin kana ganin yadda kuka rungume wannan sana'a naku kana ganin za ku samu kalubale ba
gaskiya akwai kalubale
da wani iri
to batun kayan baya fitowa kayan da kamar yanzu za a kawo buhu 200 buhu kusan 300 bangarori da dama mutanen Taraba su kawo mana mutanen Gombe State su kawo mana nan Adamawa mu tara kaya yanzu kwata-kwata kalli kasuwa yanayin kayan ke na fa iya kayan da muke da shi to muna lallaba haka dai alhamdulillah to ambaliyar nan kan ya ji magonaki maganan kan cewa amfani a gona kan bana kan gaskiya da sauki babu sai dai kawai abun da dai Allah ya mana dai mu gode Allah ko
to yanzu wani kira kake da shi ga mahukunta
to mahukunta dai su kawo mana tallafi na gaggawa ma jama'a dai suna da bukata kwarai da niyya suna da niyya
to yanzu kaman buhun masara nawa ake sayar da shi
bara wallahi ngiya maka kamar sabo masaran nan in yayi tsada naira 9,000-10,000 bane dai gashi nan 16,000-17,000 ko kwaya da wake suya kuma yanzu farashin ta ma bai fito ba ana sayarwa 25 26 zuwa 27 ya kai.
To amma kasuwan nan naga ga buhun dawa, shi kuma buhun dawa nawa?
Buhun dawa ana sayarwa 18 ne. Abubuwan gaba daya ya canja wallahi.
To amma da kafin wannan ambaliya nawa ake zira buhun dawa?
Dawa dai mu dai a bare dai da yake shekarun dai abun yana dan mutun shi amma baya wuce 12-15
yanzu kuma
18 har kusan har 20 ma na ta
kuna magana da Abubakar Haya
ya kaga yanayin kasuwancin da matsayin ka na shugaba
to alhamdulillahi duk da cewa yanzu ne farkon kakan lalle kasuwanci yana tafiya daidai wa daidai yanda ya kamata kuma muna godewa ita gwamnati ta sa ido ta daidaita ƴanta suka zauna lafiya saboda yanzu haka dai kowa yana kasuwancin sa lafiya yana saya yana sayarwa kuma muna godiya dai sosai amfani kana gani yanzu ya fara fitowa ba wani abin da zamu iya cewa sai dai godiya
jama'a masu sauraron mu da kuma haka ne muka zo ga ƙarshen shirin kasuwa akan miki dole na wannan makon sai kuma makon gobe in me duka ya kai mu Lado Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Cocin Katolika Diocese na Yola Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya a cikin nasihar mu ta wannan safiyar Lahadi da yata nake mana da mu kokarta mu zama masu amfani ga waɗanda suna cudanya da mu cikin rayuwa ta yau da kullum ina so in ja hankalin mu ga kalmomin Ubangijin mu Yesu Almasihu cikin littafi mai tsarkiya bishara ta Luka sura 13 aya 18 zuwa 21 inda ya kwatanta mulkin Allah da kwayar mustard wanda wani mutum ya je ya shuka a lambunsa ta kuma girma ta zama itace har sun tsaye su kai shekar su a rasanta da kuma yisti wanda wata mace ta dauka ta cuda da mutu uku na garin alkama har duk garin ya gama da yisti jama'a masu sauraro na tabbata za mu iya kwatanta kanmu da kwayar mustard ko yisti har mutane sun ci moriyar mu ta rayuwa har ina akwai lokacin da za mu iya bada shaida ga abin da addini ke bukata daga gare mu to wannan shine lokacin musamman yanzu da ake fama da yunwa da annoba daban-daban saboda haka har in mu masu bi na gaskiya ne to kada wannan mawuyacin lokaci ya sa mu ga kanmu kamar mun gama halaka mu dangana ga ikon Allah da kuma alkawarin da ya yi mana kamar yadda manzo Bulus ya karfafa mu a Korintiya ta fari sura 1 aya 27 cewa Allah ya zabi abin da yake wauta a duniya domin ya kunyata masu hikima Allah ya zabi abin da ke raunana a duniya domin ya kunyata waɗanda suna ganin kansu kamar suna da iko karfi ko mulki kamar kwayar mustard yistin kadan ne dangane da garin alkamar da take yi kamar kwayar mustard yisti yana da mai girma a cikin kananan adadinsa haka mu ma mu zama masu girma a cikin kananan adadinmu sai mu zauna da sanin cewa Ubangiji yana so mu zama mutane masu bege da alkawarinsa na samun sakamako mai girma daga karamin abu Allah ya taimake mu Allah kuma ya sa mu dace amin
Madalla yanzu kuma sai mai rashin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan muhimmancin wanke hannu Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu na da matukar muhimmanci kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Dalilin haka ne yasa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman a watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu. A don haka ne abokin aiki na Mansur Sani dake muradi a Jamhuriyar Niger yayi hira da mai kula da kuma gargadi kan a ma'aikatar kiwon lafiya dake jihar Mara'i Dr. Usman Yakuba inda yayi magana akan alfanun dake tattare da wanke hannu da kuma illar da rashin hakan ke haifarwa inda ya fara da bayyana cewa
babbar fa'inta ta harko da muke son al'umma ta yi bangaren nan na tsafta ma gaba daya aka dunkule ta tsafta ayyuka ne wanda dan adam ya kamata ya yi shi da kanshi na kiyaye malatuttuka wanda ana iya dauke su tsakanin dan adam da mutum ko tsakanin dan adam da dabba ko tsakanin dan adam da ruwan sha ko tsakanin dan adam da muhallin shi ko tsakanin dan adam da abincin da zai ci kinan kaga duk wannan tsakanin ya kamata dan adam ya san yana da halaka da muhalli yana da halaka da abinci da dan uwan shi da dabba da itaci da duk abin da ke goye da shi dan adam ya san shi kankan shi ya ma hai wannan abubuwan daraja kinan wannan dumalatin zai dauka rayuwar shi ga wannan abubuwan ne ya kamata dan adam ya fahimta nan ne yake dauko su dangance da halayen shi dangance da bukatuncin da zai yi a cikin rayuwar shi nan ne zai dauko wannan malaci ko kuma yanda za shi ya dauko shi to sai ya gano ta nan yake dauko shi sannan in an kuntan shi ne zai kiyayewa zai gane lalle abin nan yana da muhimmanci to sai abu na biyu wanke hannuwa don me aka ba wankin hannuwa muhimmanci hannu shine dalali na kazamta tunda an ce dan adam iya da halaka da muhalli iya da halaka da abinci da ruwan sha da itace da dabbobi da duk inda zaka dahawa kinan hannu wannan dalalin malatin ne shine zai ka dahawa ya dauko maka malatin nan ko ka shafa a jikinka ko ka ci a bakinka ko in ruwa ne ka sha ko in iska ne ka shake shi duk abinda ma in mu'amala ce da wani dabba da in ko dabba ta taba wurin kai ka zo ka hau ko wani tsuntsu ya taba wurin kai ka zo ka hau duk in wani ya riga kai taba mahallan kai ka zo ka hau nan wurin ne hannunka ko jikinka zai dauko maka wannan malati to in baka yi hattara ba abun nan zai shiga ta bakinka ya shiga ta hancinka ya shiga ta idonka ya shiga ta hudodin jikinka tunda duk jikin mu wadar kuke gani duka hudodi ne wa in mutum bai hattara ba duk kofi ne ga sunan na shiga malati ga dan adam na kwayoyin cuta su da su ga ganin su ake ba kankana ne ta hanya kwata ta hanya hancinka ta bakinka in ka sha ko ka ci wani abu nan ne zaka dauka malatin
wani irin cututtuka aka yi dauka ta dalilin rashin kula da wanke hannu
rashin kula da wanke hannuwa malatutukan wanda ake gauga yar dauka babu kaman ma ake kwalara ko zawo da amai ko kuma akwai ciwon tsutsotsin ciki saboda in mutum kana zuwa magewayi ba ka wanke hannuwa kana ma'amala da bayan gari ko na dabbobi ko na mutum anan kwayoyin cutar tsutsotsin ciki suke tsutsotsin ciki kunga akwai kwarba akwai macijin ciki akwai abubuwa da yawa wanda suna shanye jinin mutum ta nan ake dauko su to kaga in mutum bai tsafta ba bayan yayi ma'amala da muhallin shi ko da wasu ayyuka wanda yake yi nan ne hannu kaza mi zai kawo mishi tsutsotsin cikin nan ya zama musu illa ga jikin shi sai ga mutum yana ramiya ko kuma mutum yana yin jikin shi yana kasala ko jinin ya rage ba akan ya gane ba sai an ona ga gane
me yasa ake gargadin yara a makaranta akan wanke hannu
to abin da yasa mu likitoci muke gargadin yara shi dan adam aka ce kamar karamin ice ne in ka shuka shi tun yana dan karami kana bayar ruwa in ya karkace ka tara shi to mun so kamar wanke hannu ya zama to tabi'a ce ta dindindin ta shiga a cikin rayuwar dan adam saboda da farko na ce mutum duka a rayuwar ka tun ka zo duniya har ma ka barka a ce to kana da mu'amala da wannan abubuwan da na hudu farko to in ya zama to karamin yaro ya tashi da tabi'o'in wannan na tsafta tun yana karami yana zuwa makaranta ana koya mishi to an so ya girma da su an so ya hattara an so ya aikata in ya girma shi ma sai ya zama to kamar shi ma ya zama likita mai daukar tutan nan yana yada ta al'umma duka ta gane abin da ake nihi ta dauki wannan zance ta je ta aikata shi a yaki da cutotin gaba da kaji abin da yasa aka hiba yaro karhi saboda kwale yaro ita kamar fara takarda ce in kai rubutu daidai zamana yake kaji abin da yasa
karshe me ya sakon ku ga al'umma akan fa'idar wanke hannu
babban sakon mu zuwa ga al'umma wajen wanke hannuwa akwai lokacin wanda suke da muhimmanci na wanda wajibi ne dan adam ya wanke hannuwa dan adam in zai ci abinci wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in ya fito daga magewayi wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in zai ci abinci ya wanke hannuwa dan adam in yayi gashi gashi ya wanke hannuwa dan adam in yayi aikin hannu kun ga akwai masu kwasa taki akwai masu yin kila akwai masu yin tuki akwai masu yin biro ko biro kake kana taba abun ornator wannan wanda tafureta ana daddana duka nan wurin ma akwai kwayoyin cuta ya kamata dan adam duka ayyukan da kake jikar jika ka dora wanke hannuwa ko kuma in ma baka wanke ba jikar jika ya zama to dai duk in zaka ci abinci nan a tabbatar da ka wanke hannuwa kuma wanke hannuwa ma shi ma yana da sharadi ya zama to kamar a ce duk sati dan adam ko shi da iyalin shi ma gaba daya ya hore su da yanke akaiwa saboda cikin akaiwa nan kwayoyin cuta suna boyewa in ka je magewayi bayan ganin sai sai a ciki ko da ka wanke hannuwa ma sai ga abun bai tasiri ba amma ya zama to dai mutum ka bar zama da akaiwa nan tana yin tsawo kwarai kamar ta ba ta dan adam ba abun bai da kyau to kun ji dai abin da muke so ga kira ga al'umma alhamdulillah dai ya zama to kowa ya gane gashi gashi shi ma ya da cuta yake to a dora wanke hannuwa dangance da taimaka mu da a tsaya da ya da cutar nan insha Allah za mu ci nasara a cikin kasan jihar.
To madalla, ganin yadda wanke hannu ke da matukar muhimmanci ga kiwon lafiya, yasa a jamhuriyar Niger ake koyar da shi a makarantun primary a matsayin darasi mai zaman kansa. Madam Almu Aisata Hamza ta yi ƙarin bayani game da tasirin hakan.
Wankin hannu ya kamata yaro a koya mai tun yana fitit maternal muke koya musu tun suna yara. Itap takwas ce ta wankin hannu dum a koya ma yaro da ruwa mai tsafta da sabuli kenan. Wani lokaci ya kamata mutum ya wanke yaro ya wanke hannun shi in yayi wasa, in ya hito da makewaya, in ya ci abinci, in ya taɓo ɗansu abubuwa haka masu ƙura ko masu salte. Lokacin nan yaro ya kamata ya wanke hannun shi kamin ya yi amfani da wannan hannu. Kuma da wani irin ruwa kamata ya wanke hannu, ya wanke hannun shi da ruwan sabuli da ruwa mai tsafta. Kinda da ruwa mai tsafta da sabuli za ka wanke, kakka wanke hannunka da ruwan dauda ka ce ka wanke hannu kenan ka kara ma kanka wani malati. Lesson kin wanken hannu ko mu da muna yara muna lakwal an koya mana a lakwal. Kinda daga lakwal muke hita da tarbiyoyi iri iri na tsafta an gwada mana na hannu a na komi da komi an gwada mana kamun a ce yau lezane 2000 corona ta zo kenan mu deja tun da muna koyawa cikin lesson de moral l'hygiène des mains kenan yaro ya kamata a koya mishi yayin da zai wanke hannuwan shi kafin ya amfani da shi. Kuma me yasa ake wankewa? Saboda ciwo hannu wuri ne mai taba ciwoyi, wuri hanya ce ta daukan malati hannu kenan. Ya kamata da hannu da cikin akaiwa duka yaro ya wanke. A addinance ma kun ga in za mu sallah sai mun wanke hannuwan mu, mun tsaftace jikin mu sannan mu yi a sallah kenan. Hannu hanya ce ta malati kenan, mu wanke shi da kyau. Rigakafi yahi magani.
Su ma ɗaliban ba a bar su a baya ba dan sun bayyana wa abokin aikin nawa Mansur Sani abinda suka sani game da muhimmancin wanke hannu.
Sunana Alkhairatu Abdulrahman.
Wace kalar kike?
Sai a wanke hannu sai da tsafta.
Me za ki ce ma sauran yara wanda ba su wanke hannu?
Azan Ta'aratu Abdul Karim.
Shukara ki nawa?
Tara.
To menene ake ce ma wanke hannu?
Arta.
Ya ake wanke hannu misali?
A cuda ko ina da ko ina da sabuli da ruwa.
Ruwan masu kyau ko kuma masu dauda?
Masu kyau.
Sai a wanke.
Mama ya yi ura.
Yanzu kuma na ga hannunka kamar da dauda, ka wanke shi? Eh?
Ah.
Eh? To menene sunanka?
Kalan.
Ya aka kaza ba ka wanke hannu ba?
Ah, yanzu da cikin kalas ne.
Daga cikin kalas kake. Me ne muhimmancin wanke hannu? Dawa dawa yake koya muku ku rinka wanke hannu a gida ko ku a lakwal?
Madam.
Me kake cewa?
Cewa da ke a rinka wanke hannu.
Dani dani kar ki cikin abubuwan da kace kina kawo matsala in ba a wanke hannu ba.
Ina ga shiga mace haka zuwa wanke hannu ba. Yana kawo matsala. Salim Sani Yarima.
Ni madan tace muku game da wanke hannu.
A rinka wanke hannu saboda cuta.
Da ina ake wankewa yanzu a wanke?
Da bayan hannu da cikin tarin nan. Da sabuni da ruwa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma kun da je abin da ƙwararru ke cewa game da muhimmancin wanke hannu. Kuma ya kamata a riƙa ba wa yara ƙwarin gwiwa kan wanke hannu domin fa an ce rigakafi ya fi magani. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin ta BOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku. Auni lafiya.